is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet ko da yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau 9 ga watan Disamba na shekarar 2015. A shirin namu na yanzu, za ku ji abin da wani mai sharhi ya ce game da kalaman da dan takarar shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya yi game da karɓar baƙi musulmai a ƙasar. Da shike yau ce ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya, muna ɗauke da rahoto akan kiran da wasu suka yi akan a yaƙi cin hanci da rashawa. Kuma akan wannan batun yau muke son jin ra'ayoyinku, sai ku kira ku bayyana mana shin wacce gudunmuwa al'umma za ta bada wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Sannan kuma Baba Yakubu Makeri zai kawo mana labaran wasanni, amma yanzu sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wani.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Jifa na ta dawowa kan ɗan kasuwar nan kuma ɗan siyasar jam'iyyar Republican a sahun gaba, wato Donald Trump, wanda ya yi kiran cewa ya kamata a dakatar da musulmi shiga Amurka har sai an gano abin da ke faruwa na ta'addanci a duniya. Maganar da ta ja hankalin duniyar musulmai da ma waɗanda ba musulman ba a kan cewa ɗan siyasar ya yi gatsalin da ya saba dokar Amurka da kuma wayewar mutanen Amurka da suke ganin kamar ma ya bada su. Kusan mutane 'yan Birtaniya kimanin 250,000 ne suka saka wa wata takardar koke ta yin Allah wadai a shafin intanet game da jawabin na Trump, tare da kiran cewa ya kamata a hana attajirin ɗan siyasar shiga ƙasarsu. 'Yan Birtaniya sun ce wannan jawabi ne na tsana da kuma bai dace da wannan zamani ba, saboda haka suna kira da a ba da damar hana shi shiga ƙasarsu ta Birtaniya, inda yake da mallakin wani filin wasan golf mai suna Scottish Golf Club.
A yau Laraba, 'yan ƙasar Tanzania suka yi shagalin murnar kewayowar ranar 'yancin kan ƙasarsu, sai dai ba kamar yadda aka saba gani ba, na yadda ake irin waɗannan shagulgulan da yin fareti. Su sun shaida wannan ranar ne ta share titunan ƙasar, har da shugaban ƙasar a cikin masu sharar. Shugaba Magufuli na ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnati da suka ɗauki kwandunan shara, suna zaga babban birnin ƙasar Darul Salam don tsaftace garin. Sabon shugaba Magufuli da aka zaɓa bisa alƙawarin zai kauda cin hanci da rashawa tare da kawar da shara, ya sanar da cewa ya soke bikin ranar 'yancin ne a yadda aka saba yin sa, don ya tallata wa ƙasar kuɗinta. Wannan na cikin yunkurin da ya yi na nunawa 'yan ƙasar yana kallon al'amuran baitulmanin ƙasar. Ya ma soke tafiye-tafiyen mafi yawancin jami'an gwamnati, haka ma ya zaftara kuɗin da ake kashewa na cin abincin dare in za a yi bikin buɗe majalisa, amma garkama wasu jami'an ƙasar bisa yin burum-burum da wasu al'amuran ƙasar ta Tanzania.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Amurka ta bayyana sunan wani bajamushi haifaffen Turkiyya a matsayin ɗan ta'adda a duniya. Hukumar harkokin wajen Amurka ne suka bayyana haka, inda suka ce an ma dakatar da duk wata kadara ta Imran Erdogan, wanda ake zargi da mallaka a nan Amurka, wanda kuma idan aka samu wani ba Amerika ya yi wata hulɗar kasuwanci da shi, to yana daga cikin waɗanda za a zarga. Haka kuma shi an tabbatar da cewa yana cikin 'yan ta'addar a duniya, ta yadda yake horar da masu ayyukan ta'addanci ko kuma shigar da su cikin wasu ƙungiyoyi da suka hada da irin su ƙungiyar Al-Shabab da kuma Al-Qaida. Sanarwar ta fito ne a yau Laraba ta hanyar da aka bayyana a sanarwar a rubuce. Imran ɗan shekaru 27 kacal ya maida wasu 'yan ta'adda, kamar yadda sanarwar ta bayyana, musamman a ƙasashen da suka hada ana kai hare-haren ta'addanci tare da ɗaukar nauyin ƙungiyoyi na su Al-Qaida ɗin da Al-Shabab a Somalia. Yanzu dai haka Erdogan na gidan kaso a Jamus kamar yadda hukumar harkokin wajen Amurkan ta sanar.
Daga ƙarshe ma'aikatar tsaron ƙasa Afghanistan ta ce akalla mutane 37 suka mutu sannan guda 35 suka jikkata a wani harin ƴan Taliban da suka kai a filin sauka jiragen sama da ke Kandahar. Harin da ya fara da tashin wato bomb ɗin kuna bakin wake da ya daki ginin sannan maharan suka mamaye ginin wata makaranta da ke kusa da wajen. Tun daren jiya Talata sojoji suka dinga fafatawa da mayakan sa kan na Taliban har zuwa safiyar Laraban nan da suka ci galabar kashe mayakan guda 9 ɗaya kuma har yanzu yana bakin daga. Shugaban rundunar yakin General Dawood Shawafadar ya fadawa murya Amurka cewa ya tabbatar shine wanda maharan suka yi hankoran hara a harin su, yace an kai masa harin ne lokacin da yake komawa gida daga wajen aiki. ƴan talabijin sun aikowa murya Amurka takardar da ke bayyana cewa su ne da alhakin kai harin kuna bakin waken wanda ya rattattaka da raunata sojoji da dama. Duk da yake dai ana ganin Taliban na iya zuzuta yawan barnar da suka yi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A farkon makon nan ne dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican ta nan Amurka Donald Trump ya ce a hana musulmai shigowa Amurka har sai an shawo kan matsalolin ta'addanci, abin da ya kawo suka daga bangarori daban-daban. Malam Nasiru Danmuwa, mai karatun digirin digirgir a Jami'ar Florida ta nan Amurka, ya tofa albarkacin bakin sa a wata hira da ya yi da abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande.
Gaskiya kasa Amurka kasa ce da ke tsaya da kan doka. Dokar siyasa ta tana da abubuwa da yawa da yake waɗannan maganar nashi ainihin ba zai sauya wani abu game da waɗannan dokokin ba, saboda na farko dai shi ɗin takara ne bai ko riga ya zama shugaban ƙasa ba. Sannan ko da ya zama shugaban ƙasa, saboda dokar ƙasa ba wai haka kawai mutum zai tashi da sahiya ba da doka ba a bi. Dole ne sai 'yan majalisa sun zauna sun kuma su kansu na sauraren ra'ayin jama'a. Abin damuwa kawai shi ne su waɗansu daga cikin wanda ke goyon bayan shi, ko kuma a ce waɗanda ke da damuwa game da harkoki ke tafiya nan Amurka ƙarƙashin mulkin wannan gwamnati yakan yi su ji daɗin maganganun da ya yi. Amma kai yin tunani idan mutum ya tsaya yi la'akari da shi cewa wato bai yiwuwa a ce ƙasar ga wanda yake aƙalla akwai ƙididdiga ta nuna cewa akwai aƙalla musulmi miliyan 7 zaune a cikinta. Waɗannan sun haɗa da waɗanda suka zo daga wata ƙasa da waɗanda aka haihuwa nan. Ilan waɗanda suka shigo musulmai suka haife su kuma suna nan zaman su musulmai, da kuma waɗanda su 'yan ƙasar ne ainihin haihuwa 'yan ƙasar ne ai tun talitali 'yan ƙasar ne suka zo suka musulunta. To kaga wanga abu ai ba za a ce a ƙyale mutum guda ya zo don ya zama shugaban ƙasa, ko da a ce ya ce shugaban ƙasa ya zo ya ke kasance dokar ta shi ya yanka ta kuma ta ba abu ne wanda ke yawa ba na Amerika.
To in mu yanzu aka duba kamar dangantaka tsakanin ƙasashen musulmai a duniya da kuma ƙasa irin ta Amurka. Yanzu kaddarta cewar ya zama shugaban ƙasar Amurka, ya kake ganin dangantaka za ta zama a tsakanin su?
Idan kaga kamar yadda na faɗa tun farko, idan dai har ya kasance misali a ce to ya zama shugaban ƙasa kuma yanzu ya samu goyon baya daga 'yan majalisa suka yi don mai zartar da wanga abu, to gaskiya gani na ba kyautuwa ba ne ga Amurka itself, saboda tana da interest da yawa sassa daban-daban na duniya. Akwai sashen musulmai da yawa da yake wannan idan suka zartar da shi ba zai musu daɗi ba, sai haka goyon bayan da suke samu ga waɗannan ƙasashen zai yi gaskiya kwarai matuƙa.
A gaida Malam Nasiru Danmuwa na Jami'ar Florida. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto akan ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya.
Ranar 9 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don yin waiwaye ga illar cin hanci a faɗin duniya. A ƙoƙarin da take yi na yaƙi da cin hanci a Najeriya, gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa hukumomin EFCC da ICPC a shekarar 2000 don cimma wannan burin. Tuni dai waɗannan hukumomi suka gurfanar da wasu da nawawure dukiyoyin jama'a a gaban kotuna don a yi musu shari'a, inda aka yanke ma wasunsu hukunci ko dai na ɗauri ko kuma na biyan tara. sun ka hada da tsofaffin gwamnoni, tsofaffin shugabannin kananan hukumomi, tsofaffin kwamishinoni da ministoci, tare da shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati da dai sauransu. Duk da kame-kamen masu yin rub da ciki kan dukiyoyin jama'a, wasu masu lura da al'amura na yi wa hukumomin EFCC da ICPC kallon karnan farautar gwamnatin tarayyar Najeriya. Wasu jama'a kuma na ganin cewa hukumomin na EFCC da ICPC na yin ayyukansu bisa ka'ida, kana shugabannin hukumomin sun tsayin gwamin jaki, suna musantawa cewa su karnan farautar gwamnatin tarayyar Najeriya ne. Haka zalika, domin ganin cewa an hana wawuri kudaden gwamnati da ke baudewa hanyar shiga aljihun gwamnatin tarayyar Najeriya kai tsaye, shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci a sanya dukkan kudin shigar gwamnatin tarayya a cikin baitul mali ko asusu daya da ma wasu matakai. Shin ko waɗanne matakai ne ya kamata a dauka don dakile cin hanci a Najeriya? Dr. Tony M. masani ne a game da yadda za a yi wa J-Rod da cin hanci a Najeriya.
Government, for example, are supervised properly, then the opportunities for corruption will go down, the strengthening the monitoring of finances.
Tony M. yace dole ne dukkan jami'an gwamnati su sanya ido sosai. Idan suka yi hakan, cin hanci zai yi ƙasa ƙwarai. Sannan jami'an gwamnati su lura da kuɗaɗen gwamnati sosai. Dr. Ko menene addinan Musulunci da Krista suka ce a game da cin hanci da rashawa? Ustaz Mudassiru Ajawo, wani masani addinin Musulunci ne a Ibadan. Ustaz Mudassiru Ajawo yace idan jama'a za su cire zalama da kukan zuci a rayukansu, to cin hanci da rashawa za su zama labari a kasar nan. Shi ko Pastor Godwin Daramola cewa yayi. Pastor Daramola yace littafin Bible yana adawa da cin hanci da rashawa, don haka ya kamata a guji cin hanci da bada cin hanci da rashawa. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
An gaida Hassan Umar Tambuwal. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan irin gudunmuwar da al'umma kuke gani za ta bada wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Sai ku kira 202-205-2655. Ka amanta a sa alamar tarawa da ɗaya a gaban lamba. Amma kamar nan, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, mun samu kira na farko daga Kano. Salamu alaikum, waye akan layi?
Ana kira magana da Muhammad Artaji da Takai, jihar Kano, Najeriya.
To Malam Muhammad, me zaka ce game da batun yau? Taya kake ganin al'umma za ta agaza wajen yaki da cin hanci da rashawa?
Eh, abinda za a yi, mutane da ya kamata su ma su ba da gudunmuwa al'umman Najeriya gaba daya.
Na'am.
Sakamakon kowanne a kan fanninsa zai nuna ya tsaya iya so ya tsaya kai ya gaskiya.
Na'am.
Kuma gwamnati ya tafi kulla da take nufi.
To madalla, Malam Muhammadu daga Kano, mun gode maka da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je birnin Zazzau. Salamu alaikum, waye akan layi? To ga dukkan alamu layin Zaria ya goce, amma yanzu mun samu kira daga Taraba.
Hello.
Hello, wane ne muke magana da shi daga Taraba?
Kuna magana da Idi mai welda ne daga karamar hukumar Kurmi, da Taraba.
To Malam Idi, taya kake gani za a yaki cin hanci da rashawa?
Eh to shawara na ga wannan shine ai shugaban kasa yayi ba sani ba sago. Duk matsayin mutum a hukunta shi.
Na'am.
Shine shawara na.
To Malam Idi daga Taraba, mun gode da ra'ayin da ka bamu. Yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Assalamu alaikum, wane ne daga Bauchi? To ga dukkan alamu layin Bauchi ya goce. Masu sauraro, muna da sauran lokaci sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke gani al'umma za ta shawo kan ko kuma za ta magance matsalar cin hanci da rashawa a ƙasai. A daidai wannan lokaci muna tare da Usman Kabara. Malam Usman,
na nan nayi baka.
Ai shine, ai shin ya ma wai ɗan Najeriya wasu suna gani kamar jami'an gwamnati ne kawai suke cin hanci da rashawa.
To ai wasu kuma suna bayyana cewa har da ɗabi'un mutane ma su kansu a ƙasa din ma.
Ba shakka akwai wannan. To yanzu mun samu kira daga Maiduguri.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Maiduguri ne daga Maiduguri.
To Malam Ibrahim, wace gudunmuwa?
Maiduguri ne daga
Maiduguri. To sannan Malam Ibrahim, wace gudunmuwa kake gani al'umma za ta ba Najeriya batun cin hanci da rashawa, ba ma Najeriya kadai ba, kasashen Afirka baki daya?
Yadda ya kamata. Inda aka ajiye, ya kamata abin da a ajiye gurin da za a ke kiran mutane ta waya ana gaggaya jami'an gwamnati. In ka gani sai ka kira ko ka yi bayani.
Na'am, kamar ko akan titi kenan, in ka ga wani ya yi abin da bai kamata ba nan take.
Yawwa, ko akan titi ko kuma a ma'aikatan gwamnati. Duk inda ka gani sai ka ce akwai lambobin da ya kamata a ajiye wanda za ka kirawo ka faɗi ka ci gashi gashi.
To Malam Ibrahim daga Maiduguri, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Adamawa.
Kuna magana da Oba Umar daga Tangolo Kaduna, Adamawa State.
To me za ka ce game da batun yau da muke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa? Ya kake gani za a yaƙi wannan matsalar?
Wato abin da kawo cin hanci da rashawa nan rashin adalci ne dama tun can abubuwan da yake faruwa, don haka a ƙara ma ma'aikata albashi.
To ai ba jami'an gwamnati ne kaɗai ke cin hanci da rashawa, magana da muka gama yi kenan yanzu da Usman Kabara, ko cikin gida ma akan samu irin wannan matsalai?
Abubuwan ya fara ne daga jami'in gwamnatin, don abubuwan da ake ba 'yan sanda da sojojin gaba ɗaya ma ba a isan su, dole za su karbi cin hancin nan. Amma idan
To har yanzu dai mun samu wani kiran daga Zamfara, amma na Zamfara ya goce. Yanzu kuma bari mu je Taraba. Wa alaikum assalam daga Taraba, da wa muke magana?
Barka da dare, kina magana da Mustapha Miros ne, mai kayan tebura bayan makabartan Watabo.
To Malam Mustapha, taya kake gani za a yaƙi cin hanci da rashawa ne?
Gaskiya inda za a yaƙi cin hanci da rashawa sai an fara daga kan ƙanana tukunna zuwa a haura kan manyan 'yan siyasa.
Na'am.
Saboda kamar ni abin da ya taɓa faruwa da ni, kamar a Taraba akwai 'yan sanda da 'yan kana tukin mashin ko wani wannan, in kai laifi suka kama ka maimakon su kai ka ofis su ɗan ja ma kunne, kuma sai a ce ka faka a gefe su ɗan karɓi wani abu na goro. Ya kamata su kuma a ja hankalinsu a kan in mutum ya yi laifi, maimako a karɓi kuɗi a hannun shi, ya kamata a kai shi ofis ne a hukunta shi, domin babba ya tabbata.
To Malam Mustapha daga Taraba, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Adamawa.
Salamu alaikum.
Wa alaikum
salam. Da ke bakin tashar Jimaita daga Adamawa.
To Malam Abdullahi, taya kake gani al'umma za ta agaza wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ne?
Abin da al'umma za su taimaka da shi wajen cin hanci da cin hanci da rashawa ɗin nan shine, ya kamata batun target nan da ake ƙoƙarin yi da kuma zaƙulu wanda suka yi badaƙala da kuɗaɗen gwamnati shekarun baya,
aiki janar ya san me yake idan har aka tattaro waɗannan abubuwa din ba wai ai za su tafi a hanyar iska bane kuma yanzu kamar target din nan da ake kokarin dawo da su kaga duk za su kawar da wasu ma'aikata da suke kan hanya wanda suke karɓan 10,500 wannan wanda shine ake zargin aikin hanci da rashawa din da kuma manyan mu da suka
to Malam Abdullahi mun gode daga Adamawa yanzu kuma bari mu je Sokoto
Assalamu alaikum Maryam Dauda kamar kullun kina tare da Kabiru Abubakar Bulan yake shagarar lokacin gwamnati Sokoto state tare da Najeriya
to Malam Kabiru muna farin cikin kamu ka daidai wannan lokaci me zaka ce game da wannan batun
to gaskiya wannan abin da ya zama ruwan dare ya game duniya in ce to ya kamata a ce ainihin mu talakawa da sauran masu faɗi a jiya da ainihin kungiyoyi su sa ido su ga yadda aka gudanar da ainihin wannan yaki da cin hanci da rashawa musamman wanda shugaban ƙasar Najeriya ya fito da shi wanda yake mun sa ido mu gani irin yadda muka gani an fara kama ainihin shafafu da mai to bai kamata a ce an tsaya nan ba
haka yake to lokaci yana daga mana hannu za mu dakata da an san wayar ka yanzu ko kuma in ce da wayar ka muka kawo ƙarshe sai kuma gobe Allah ya yarda za ku ji mu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 3:50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Dazu-dazu ne zakarun Najeriya kusan shekaru 23 sun lallasa takwarorinsu na ƙasar Senegal a cikin gidansu da ci ɗaya mai ban haushi a wasan gudanarwa na ƙarshe a gasar cin kofin matasan nahiyar Afirka ɗan ƙasar da shekaru 23 da ake yi a ƙasar ta Senegal dan wasan tsakiya na Najeriya Etobo Peter Ogenekaro shine zura kwallo a daidai minti 84 da yin wasan wanda ya kai Najeriya ga yin nasara na shiga wasan ƙarshe Najeriya dai za ta yi wasan ƙarshe ne da duk wanda zai yi nasara tsakanin ƙasar Algeria da Afirka ta Kudu wanda a halin yanzu suke ci gaba da fafatawansu a ɗayan wasan kusa da na ƙarshen kafin wannan wasa shugaban hukumar NFF Amaju Pinne ya gargaɗi 'yan wasan Najeriya da su himmantu su tabbatar da sun lashe kofin tare da yin fice zuwa gasar cin kofin duniya na matasa kusa da shekaru 23 da za a yi a birnin Rio a ƙasar Brazil hukumar ƙwallon ƙafa ta Ghana ta ce sai an kammala shari'a akan takaddama tsakanin wasu ƙungiyoyin wasan sannan ta ba da sanarwar ranar fara wasan league din shekarar 2015 da 2016 ƙungiyoyin Premier League na Ghana suna nan cikin zaman jiran tsammani ko yaushe ne za a fara kakar wasa ta gaba wanda aka shirya fara ta a ranar 20 ga wannan watan Disamba shekarar 2015 takaddama akan wanda za a cira daga First Division zuwa Premier League tsakanin Dreams FC da kuma Tchimane City FC shine babban abin da ke hana hukumar ta GFA nuna ranar da za a fara sabuwar kakar wasa a Ghana A wata sabuwa kuma shugaban kungiyar Bichim United Kingsley Owusu Achao ya kira ga manyan jami'an hukumar GFA da su gaggauta shiga tsakanin wannan takaddama wanda ke kawo jinkiri na fara wasannin Premier League din Ghana. Baccin takaddama wane ne ya cancanci shiga wasan Premier League din tsakanin Dreams FC da Tchimane City FC? Kungiyar Tamayuf ita kuma ta kai kara ga kotun harkokin wasanni da a dakatar da Dreams FC ita ta mai mata. A wani bangare kuma ana tuhuman Tchimane City FC da karban cin hanci. Ana sa ran da wannan batutuwa za su ja lokaci har zuwa wata na gaba shi ko shugaban kungiyar Bichim United Kingsley Owusu Achao yace ya kamata GFA ta zanta da kungiyoyi masu takaddaman har su fahimci juna dan kwallon Real Madrid Cristiano Ronaldo ya sake kafa sabon tarihi a gasar zakarun Turai bayan da ya zura kwallaye 11 a zagaye na farko na gasar ya sake kafa tarihin ne a wasan da suka doke Malmo da ci 8 da nema inda ya zura kwallaye 4 a baya dai Ronaldo na rike da tarihin ne tare da dan kwallon kasar Brazil Luis Adriano inda kowanne su ke da kwallaye 9 a zagayen farko na wannan gasar
Yanzu kuma sai shafin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan shugaban Amurka Barack Obama yayi wa Amurkawa jawabi dangane da harin ta'addancin da aka kai a garin San Bernardino a jihar California wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 14 da jikkata wasu 21. Wannan aikin ta'addanci ne a cewar shugaba Obama wanda aka shirya domin hallaka jama'ar da basu ji ba basu gani ba. Amurka na ci gaba da yaƙi da ta'addanci tun lokacin da ƙungiyar Al-Qaida ta hallaka kusan Amurkawa 3,000 a harin 11 ga watan Satumba, kuma tun daga wannan lokacin barazanar 'yan ta'adda ke ɗaukar wani sabon salo. Yanzu 'yan ta'adda sun koma aikata laifuka irin su harbin kan mai uwa da wabi, wanda ke faruwa a dukkan faɗin duniya cikin makonnin nan da suka gabata. Amurka na shirin kawo ƙarshen irin wannan sabon salon barazanar a cewar shugaba Obama. Shugaban ya ƙara da cewa Amurka za ta murƙushe ISIL da kuma duk wata ƙungiya da ke yunƙurin cutar da ƙasar. Shugaban ya ƙara da cewa nasarar Amurka ba za ta dogara a kan zazzafar magana ko watsar da ƙa'idojinta ko ɗaukar matakan tsaro kamar yadda ƙungiyar ISIL take fata ba. A maimakon haka, Amurka za ta jajirce da amfani da basira da naciya da kuma dukkan ƙarfin da take da shi. Musamman sojojin Amurka za su ci gaba da farautar dukkan masu ƙulla ayyukan ta'addanci a dukkan ƙasar da suke. A ƙasar Iraki da Siriya, hare-hare ta sama na ci gaba da kawas da manyan ƙungiyar ISIL da manyan makamansu da tankokin mansu da kayayyakinsu. Amurka na ci gaba da horaswa da shirya dubun dubatar dakarun Iraki da na Siriya waɗanda ke fafatawa da ƙungiyar ISIL a ƙasa domin kawar da su daga dukkan wuraren da suke ko kuma suka yi tunga. Ma'aikatan asiri na Amurka na aiki domin dakula dukkan makircin da ƙungiyar ISIL ke kullawa da toshe hanyoyin da suke samun kuɗin shiga da kuma hana su horar da sababbin 'yan ƙungiyar. A ƙarƙashin jagorancin Amurka, ƙasashen duniya sun fara tsayar da lokuta domin neman tsagaita wuta da neman sasanta yaƙin ƙasar Siriya a siyasance. Waɗannan dabarun sun samu goyon bayan manyan kwamandojin sojin Amurka da ƙwararru akan yaƙi da ta'addanci tare da ƙasashe 65 da ke bin jagorancin haɗin gwiwar Amurka. Shugaba Obama ya ƙara da cewa Amurka za ta yi nasara a wannan manufar. Amurka ta daɗe tana fuskantar ƙalubale na yaƙi ko na matsalolin cikin gida da sauran bala'o'i da ke da nasaba da yanayi ko hare-haren ta'addanci. Ta wajen tsayawa tare da ra'ayoyi guda a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, idan har Amurka ta ci gaba da tsayawa a matsayin tsintsiya maɗaurinki ɗaya, to babu shakka Amurka za ta yi nasara. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
Jifa na ta dawowa kan ɗan kasuwar nan kuma ɗan siyasar jam'iyyar Republican mai neman shugabancin Amurka da yake sahun gaba Donald Trump, wanda ya yi kiran cewa ya kamata a dakatar da musulmi daga shiga Amurka har sai hukumomi sun gano abubuwan da ke faruwa na maganar ayyukan ta'addanci, maganar da ta ja hankalin duniyar musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba. Aka kuma ce ɗan siyasar ya yi gatsalin da bai dace da Amurkawa ko kuma Amurka ba. Sannan 'yan ƙasar Burtaniya 250,000 suka sanya wa wata takardar koki ke ta Allah wadai a shafin internet na cewa ya kamata a dakatar da attajirin shiga ƙasarsu ta Burtaniya. A yau Laraba, 'yan ƙasar Tanzania suka yi shagalin morewa ko kuma zagayowar ranar cikar 'yancin ƙasar, sai dai ba kamar yadda aka saba na more shagalin da wasu abubuwan da ya shafi fareti ko makamantansu ba, sai dai sun yi shara ne a kan titunan ƙasar domin tsaftace birninsu. Shugaba Magufuli da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati yana cikin waɗanda suka zaga biranen ko kuma birnin Dar es Salaam da kwando a hannu suna tsaftace garin. Amurka ta bayyana wani bajamushi haifaffen Turkiyya a matsayin ɗan ta'adda a duniya. Hukumar harkokin wajen Amurka suka bayyana cewa an dakatar da duk wata kadara ta Emre Erdogan da aka sanya mallaka a nan Amurka, sannan kuma aka haramta wa duk wani ɗan Amurka yin hulɗa ta kasuwanci da shi.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma guban Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama ga gaisuwa da fatan alheri ga Malam Muhammadu Buhari mai wada wanda ya kawo mana ziyara a nan ɗakin haɗa shirye-shiryenmu yanzu haka. A madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da Sarfilu da kuma injiniyanmu na yau Mr. Dan Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.